Mutane 14 ne yan bindiga suka halaka a kauyen Arido da aka fi sani da gidan Ado dake yankin Ganawuri a karamar hukumar Yom dake jihar Plateau yayin da wasu mutane 3 da suka samu raunuka suke kwanciya asibiti ana musu jinya. A daren Lahadi ne yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka shiga kauyen na Arido wato gidan Ado suka bude wuta kan mutane suka halaka su kamar yadda shugaban kungiyar matasan kabilar Irigwe Joseph Chudu ya shaida min.
Mutanen mu suna zama a gida suka gan kawai aka bude musu wuta ana harbin su ana bin su da da ana sassara na yanka su kaman dabobi a inda aka yi attack da aka kashe mutanen mu 14 akwai checkpoint na sojoji a wurin an aka kashe mutanen nan babu kowani effort da suka yi akwai wanda suka samu suka escape suka fara raising observation wai a wannan da aka yi attack din fa akwai hannun sojoji a ciki to youth kisa cikin hoshi sai aka fitan nan aka ce wurin sojojin nan abun mamaki uniform na sojojin nan da kaki da kayan su sa duk jinin mutanen mu da mutanen mu a wurin musamman one of the guy that was kid babban jilali ne na kuza ya shigo da kaya kawai bai daidai ba a wurin sojojin nan aka samu su bunin kuzanak da sojojin nan bayan da suka kakkashe mutanen nan suka kwakkwashe sun je sun aje a checkpoint na a cikin inda suke kwana abin da ya faru kenan.
Amma mutane nawa ne aka kashe?
Total mutanen da aka kashe mutane 14 ne.
Yanzu me kuke bukata?
Mutanen nan da suka yi abin nan sojojin nan da su waye suka hada baki sojojin nan musamman gaskiya muna son a kama su muna bukatan justice as Irigwe people in ga fara muke gaskiya this is not the first attack in Irigwe land da mutanen mu muna fingar da sojoji bukatan mu na biyu muna son gwamnati especially mutanen nan da suna na asibiti some of them are in critical conditions because ba abun da za a compensate rayukan mutanen da aka kashe a punishing duk wani da aka samu hannun shi a ciki su da abun nan ya danna gabaɗaya.
A gefe guda kuwa rabaran Andrew Moriya na cocin kokin RCC Ganawuri ya ce sun binne mutane 15 ciki har da mata 3 da ke da ciki suna dab da haihuwa. Na yi kokarin jin martani kan zargin sojoji da hannu kan kisan inda na aike da sako ta kafar WhatsApp wa kakakin rundunar Operation Safe Haven da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau Manjal Samson Nantib Zakom amma bai maido min da amsa ba. Kuma ba wata sanarwa da na samu kan harin haka ma hukumomin jiha da na karamar hukumar Yom basu ce komai kan kisan ba har lokacin da na hada wannan rahoto. Tun farko dai rundunar ƴan sandan jihar Plateau su ce ta baza jami'anta a kananan hukumomi 17 na jihar don tabbatar da tsaro lokacin bukukuwan Kirsimeti. Rundunar ƴan sandan ta hana kiwon shanu da yin noma da dare ta kuma sanya dokar takaita lokacin bude gidajen barasa da dakatar da tonon ma'adinai da dare da takaita ayyukan acaba a kananan hukumomin Basa, Barkin Ladi, Riyon, Bakos da Mangu. Ko a ranar 24 ga watan Disamban bara ma ƴan bindiga sun halaka ɗaruruwan mutane akasarin su daga kananan hukumomin Mangu da Bakos a jihar ta Plateau. Zainab Babaji, Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.